الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادواء وانا سافيا يو لاربا بيار قوات رمضان باهي جرم منذو صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة اليهود الأربعين لشدة wanda kuma ya dace da 5 ga watan 3 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mu na tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati dake wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 62 cikin wannan sura mai albarka suratul alwaqi'a yau zamu tashi farkon aya ta 63 kafaka akwai tambaya guda daya wacce aka aiko da ita wacce take alaka da karatu da muka yi ina jin ko shekaran jiya wajen fassara faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahabi tayrin mimma yashtahun a cikin suratul waqi'a shi wa'an aljanna suna da ainihin faqihatin mimma yatakhayyarun kayan marmari wanda za su zaba to sai muka ce daga cikin malaman fiqihin musulunci karkashin wannan ayan sun tattauna cewar dangane da idan ana cin abinci hadisi ya tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya dinga cin gaban wani ko da ma kai kade ne ka dinga cin abinci kana ta ainihin yawo an bi so ka tsaya wuri dai kana ci daga gabanka kana tafiya to sai muka ce wannan ya shafi abin da yake abinci wanda ke dukkan shi abu ne guda daya amma kaman kayan marmari da za a zuba shi a cikin plate ko lemu ko ayaba ko dabino ko wani abu ko apple zaka samu in an kawo guda 100 kowanne taste din shi dandanon shi daban-daban ne sai muka ce ya halatta mutun ya zaba ko da zai tsallaka ne zuwa ainihin wani wuri wannan babu laifi to sai yake cewa to idan kuma misali nama ne fa idan nama ne zaka samu ila akwai kashi idan wanda ya zubo yana jin haushin ka sai zuba kashin shuwan a gaban ka yawa akwai kayan ciki sai zuba tumbi ta gaban ka da su hanta da sauran su suna ta inda kai ba ta nan kake ba to ya halatta nan ma ka tsallaka shine tambayar amsan shine ya halatta dalili shine abinci ne wanda ba kala ɗaya ba domin hanji daban hanta daban huhu daban kuma tumbi ma daban idan kaga wanda ya zubo abincin nan ta gaban kai tara tumbi babu laifi ka tsallaka kace to ko ya zaka yi dai sai na ci wannan hadisin baya aiki a nan wurin an gane ku amsar shine ya halatta idan nama ne ma alal misali ka kai gaban ka kai da kafa aka ajiye ka tsallaka ka dauko abin da yake da kyau a wani wuri nan ma babu laifi abin da ba a so shine ya zama kai hadama kafin a ci ɗaya ka ci uku akwai masu irin wannan cin abincin in ana cin abinci da su to nan dai ba a so ana bukatar kowa a mishi adalci amma dan ka tsallaka ka dauko abin da yake mai kyau babu laifi ya shiga karkashin a wannan fata wanda muka yi ranna muka ci abinci ne wanda yake kala daya kaman tuwo kaman shinkafa duk inda ka dauka iri ɗaya ne dan an hana cewa ka dinga tsallakawa koda kai kadai ne kana cin wurin da ba gaban ka ba annabi ya hana a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimci tambayar da kyau to Allah ya sa mu dace zamu tashi a farkon aya ta 63 cikin wannan sura mai albarka suratul waqi'a mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Afara'aytum ma tahrusun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون
وبنجي سبحانه وتعالى zai ci gaba da ainihin yi mana tambayoyi kamar yadda ya fara daga jiya a fara'aitum matumnun antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun nahnu qaddarna bainakum al-mauta wama nahnu bimasbukin akwai qira'an nahnu qaddarna madadin qaddarna Allah ya ci ala annu badila amsalakum wa nishakum fima la ta'lamun wa laqad alimtum nash'ata al-ula falawla tadhakkarun Allah yayi magana dangane da halittar dan adam da yanda ya halicce shi a karon fari haka nan kuma zai ƙara dawo da shi a karo na biyu bayan ya mutu ya masa hisabi tun daga cikin kabari a masa tambayoyi sannan kuma sake tashin shi ranar gobe kiyama a je wurin babban taro yan wuta su tafi wuta yan aljanna su tafi aljanna Allah ya sa mu na ciki to daga nan Allah kuma sai ya sake wata tambaya ta biyu Sai a fara'aitum ma tahrusun a fara'aitum ku bani labari ma tahrusuna dangane da abinda kuke ainihin a nomawa mallam usman wannan a fara'aitum ma tahrusun ku bani labari dangane da abinda kuke ainihin nomawa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ku ne kuke tsiro da shi daga cikin ƙasa am nahnu zari'un ko kuma mu ne muke tsiro da shi daga cikin ƙasa nan abinda Allah ke tambaya subhanahu wata'ala ainihin ku ne kuke fitowa da shi daga cikin ƙasa ko kuma mu ne muke tsiro da shi abinda wannan ayin ke nunawa shine idan mutum ya je gona ya tona rami ya zuba iri na abinci masara ne ko wake ko duk abin da ake shukawa shi dai aikin sa shine kawai ya tona rami ya zuba daga nan ya gama to sai Allah ya ce a antum tazra'unahu shin ku ne kuke fitowa da shi daga cikin ƙasa am nahnu zari'un ko kuma mu ne muke fitowa da shi daga cikin ƙasa wasu malami suka ce da Allah ya ce a antum tazra'unahu dinnan ko kuke tsiro da shi daga cikin ƙasa bayan kun shuka sai mu bada amsa mu ce a'a ba mu bane ina fata an gane Allah sai ya ce am nahnu zari'un suka ce am dinnan ma'anar ta bal Allah ya ce bal bari ma dai nahnu zari'un mu muke tsiro da kowanne irin shuka daga cikin ƙasa Allah sai ya ce launa sha'u inda mun ga dama la ja'alnahu hutaman da sai mu sanya wannan shukan naku bayan ta tsiro ta girma ta bushe ta motse ta zamo kaman karmami abinda bai da amfani amma saboda rahman Allah da jinkai da falala irin tashi ku shuka abu dan kadan ya tsiro muku kuma ainihin da yawa wannan ba karamin rahama bane ba kaga mutum ya shuka misali ramin buhu ya samu buhuna da yawa in ba Allah ba waye zai wannan abu to sai Allah yake ta launa shawo inda mun ga dama la ja'alna hutaman da sai musa shukan ta bushe ta lalace ta zama kaman karmami fa zaltum tafakkahuna sai ku wayi gari kuna ta al'ajabi kuna cikin damuwa da bakin ciki aita tafakkahuna aita ta'ajjabuna inna lamuqarramun kuna cewa lalle mu kan an saukar mana da hasara bal nahnu mahrumun bari ba dai an riga an hana mu samun arziki bima na hana mu samu amfanin gona abinda wannan Allah yake nufi da waɗannan ayoyi shine yana magana dangane da manoma duk abinda zaka noma duk abinda zaka samu ba dabarar ka bace ba ba iyawanka bane ba wannan falala ne daga Allah subhanahu wataala duk wani kayan aiki da kake da shi da taki da zaka zuba da maganin feshi da duk matakan da zaka dauka sai fa Allah ya ga dama gonan ta yi haka ne ko ba haka ba zai iya idan Allah ya ga dama sai komai ya tsiro ya turo ambaliyar ruwa ma ya lalata komai ko ya turo tsuntsaye su lalata ko su cinye duk abin da ka shuka ko kuma a turo tsutsa su ainihin lalata wannan shuka ko Allah ya turo go a wani ainihin guguwa ko kuma a samu azzalimin makiyaya su shigo ma su cinye amfanin gona duka Allah yana iya wannan abu to shi yasa duk abin da ka samu bayan kai kokarin da kai to kar ka dauka wannan kokarin naka shi ya baka wannan abu ka sa a ranka cewa falala ce da rahama ta Allah subhanahu wataala dan duk lokacin da kake daukan iyawanka ne yake sa kai abu da kwarewanka da dabaranka to nana yana iya kai mutun zuwa ga kafirci kisa dan ka dauki misali kaman turawa kasashen da suka ci gaba irin kaman irin su Europe irin su America irin su UK da ire-iren su su suna ganin komai dabaran su ne da kwarewan su da kimiyyar su da technology din su yasa suka kai wannan wurin kisa su babu Allah a cikin maganar su dama ta ma ka duba idan Allah ta hijarraban su ya turo musu da wani bala'i sai su rasa yanda za su yi da shi ka dauki ciwon corona da aka yi da gaske ne an yi shi duk wanda yace corona ƙarya ne shine makaryaci shine gaskiyar magana amma ba lalle bane a ce duk duniya an yi shi a kowane ƙasa kun ga da wannan abin da kyau ba lalle bane a ce duk duniya ko ina akwai wannan ciwon amma waɗanda suke inda aka yi ciwon sun san da gaske ne an yi shi amma watakila naku na business ne ba lalle bane ya zama da gaske an gane ko wannan yana iya faruwa musamman irin ƙasar da muke ciki amma ba za ka je China ka ce musu corona ƙarya ba ce ko ka je Spain ko Italy ko America za a dauke kamar mahaukaci ga mutane suna mutuwa nan kamar kiyashi kaga mutum 100,000 kaza sun mutu a kankanin lokaci asibitoci sun cika ko ina ana kwantar da mutane akan flow abinda ba su taba ganin shi ba an gane ko an yi ciwo an shutting down komai airport baya aiki duk wani ma'aikatan gwamnati an rufe wanda su suke bautawa duniya duk abinda yasa suka yi wannan bala'i ya kai bala'i to shi yasa malamai suka ce duk abinda ilimi ya tabbatar da shi to jahilci baya kore shi kun gane ko amma ka sa kasan nan corona business aka yi an samu wani gwamna a Nigeria wanda na san shi a wani state da aka ce an samu corona a Lagos ka san can aka fara samu sai aka ce federal government ta bada kun biliyan nawa ne a ba su gudunmuwa na daukan matakin corona sai kira mitin gaggawa yace to fa an samu corona a Lagos shugaban kasa ba da biliyan kaza aka saki samu a Delta aka ba su biliyan kaza ya kira commissioner lafiya mu kan ba za a samu corona nan bane wallahi kuwa karshe dole sai da aka samu corona a jihar shi akai hayarin mutane biyan su kudi akai aka ce za a na biyan su 60,000 duk sati akai su isolation center a kwantar da su suna da corona ni wanda yake wurin yamin waya ina America yace malam kudi fa ake biyan mu ga mu nan an ce muna da corona cewa duk sati 60,000 ake ba shi kuma na gan shi an nuno su a wurin yana kan gado a kwance amma cikin dare buga min waya yace malam 60,000 ake biyan mu to kaga wannan corona Nigeria ai kace ƙarya ce amma kace duk duniya ƙarya ne to kai ma ka zama makarici kun gane bambancin abun rahman Allah ma da falalan shi ba zai kawo cuta ce duk duniya ba ina fata kun gane amma akwai inda aka yi ciwon da gaske miliyoyin mutane sun mutu amma Allah ba zai kawo ciwo a ce duk duniya akwai shi ba ya saba da rahman Allah subhanahu wataala ai muna da cututtuka nan wanda babu su a Turai babu su a Saudi Arabia su ma suna da nasu cutan da bamu da shi to haka Allah ya tsara ainihin abubuwan shi bayan abu ya zama uniform duk iri daya subhanahu wataala to a irin wannan shine kar ka dauka wai iliminka da dabaranka shi zai sa ya ainihin kai ka zuwa ga wani abu kai dai ka iyayinka sauran ka barwa Allah shi yasa idan Allah ya turo musu da gobara na daji su rasa yanda za su yi da shi a America ko a Canada ko a France ko a Spain ko a Australia ko a New Zealand su ne kasashen da aka fi yi to kowace kasa ta ci gaban da ya kamata ta wuce wannan abu yan kwana-kwana suna kashewa ta kasa suna kashewa ta sama da jiragen sama amma abin ba zai tsaya ba a cikin kamar shekaru hudu baya da ya wuce da aka yi gobaran daji a New Zealand da bala'in ya kai bala'i kusan kasashen duniya sun kawo taimako. America ta turo da jirage da Canada da Isra'ila da Faransa da Ingila da wane ne, wallahi wutan ta yi mutuwa, wutan ta yi barna ta yi barna ta yi barna. Sai musulman New Zealand suka yi taro suka ce abinda za a yi kawai a fito a tafi stadium a je a dinga sallah ana roƙon Allah a dakatar da bal ba maganar kwallo. Wallahi suka je yanda ka san suna sallar roƙon ruwa, Allah ka kashe mana wannan wuta. Duk abinda ake wutan take mutuwa, kuma kullun ƙara gaba take, miliyoyin dabbobin jeji sun mutu tunda gobaran daji ne. Sai haka kawai sai ga ruwan sama, ba kuma lokacin ruwan sama ba, wannan ruwan saman da Allah ya kawo da shi ya kashe wannan gobaran New Zealand din. Ina fata an gane, kaga Allah ya nuna musu cewa shi ne Allah din, shi ya turo wutan. Duk ci gaban ku a iya kashe wuta, wutan Allah ya hana ta mutuwa. Kun fahimci abin da kyau? To kuma wannan wutan ana yin ta ne kusan duk shekara. Shi yasa wutan da aka yi a California kwanan nan, yadda mutane suke ta magana sai su baka dariya in kai ka san abu, musamman malamai da suke ta maganganu. Wani sai ya ce ai saboda fadan Isra'ila ne ake gobara a California, wannan gobarar duk shekara ne sai an yi ta. Yanda ake ruwan sama duk shekara a nan, haka su ma wutan daji a California duk shekara sai an yi. Shine kai ne kake gani abun sabo, a wurin sabo wani sabon abu bane ba. Ko kuma a ce wai sun zagi Allah ne sai turo wutan, duk tasuniya ne. Wani tsohon clip aka dauko na wani taro da aka yi a Hollywood. To shi Allah bayan yana abu ne lokacin da ya gada ma a yanda ya so, bayan da kai kake tunani ba. Sai mutum ya ta sabon Allah, kuma Allah ya rabu da shi. Allah ba ya saurin kama ma mai laifi. Yana daga mishi kafa, inna rabbaka la birmil sad. Shi yasa Fir'auna a lokacin da ya kangare wa Allah ya ce ma shi ne Allah, ya wulakanta kowa da kowa. Ai annabi Musa roki Allah ya halakar da shi, kuma Allah ya ce ya karba. Ya daga hannu ya ce ya Allah ka halakar da Fir'auna da jama'an shi, ka ba su dukiya, ka ba su power, mulki, amma suna batar da bayinka a ban kasa. Ya ce rabbana tsamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim. Yace dan ba za su yi imani ba sai sun ga azaba mai radadi. Allah sai yace qad ujiba da'watukuma. Annabi Musa na addu'a, Annabi Harun yana cewa amin. Allah yace tabbas na karbi addu'an. Amma ko san sai da Fir'auna ya shekara 40 lafiyar shi kalau ba abin da ya same shi. Yace wa Annabi Musa na karba. Kaga kila gobe gobe za a kashe shi kenan. Sai da shekara 40 ko ciwon kai bai taba yi ba. To insha Allah yana abun shi ne lokacin da ya ga dama da Isra'ila da America da Ingila su yi duk abin da su ga dama, ba abin da kake nufi wa Allah zai musu ba. Sai Allah ya sa kuma su yi ta ci gaba. Shi haka Allah yake. Kai da kake ibadan kai kuma ka shiga cikin matsala, ba wai dan baya son ka ba. To saboda haka duk abin da mutum zai yi ka nemi taimakon Allah, kar ka dauka iyawanka ne dabaranka ne yasa ainihin ka ci gaba. A falala ce ta Allah ya baka, falala ce ta Allah ya ɗaukaka ka, falala ce ta Allah ya sa ka samu kaza. Wanda kuma ya hana shin akwai wata hikima shi ma da ya hana shi. An gane ko? Akwai wanda ni'iman da Allah zai ba shi ne zai halakar da shi, wanda a bar shi da talaucin shi ta istighfari ana buɗa mishi sai zama hamshakin matsiyaci. Wani kuma ni'iman da Allah mishi ne tsira a wurin shi, in aka hana shi ma sai kafirci. To haka Allah yake tsara abubuwan shi. To sai Allah ya ce inna la mugramun bal nahnu mahrumun. Sai Allah ya ce ni
ayyutul ma alladhi tashrabun antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu
Allah ta afra'aytum ma allazi tashrabun. Ku bani labari dangane da ruwa da kuke sha, ruwa da ke sauka daga sama. A antum anzaltumuhu min almuzni, shin ku ne kuka saukar da wannan ruwan daga cikin girgije daga cikin giragizai waɗanda suke daukar ruwa suna yawo da shi am nahanul munzilun ko kuma mu ne muka saukar da ruwan daga cikin giragizai sai Allah ce launa sha'u inda mun ga dama ja'alnahu ujajan da sai mu sanya shi zama ruwan gishiri ruwa mai zarsi ruwa mara dadi amma ban yi hakan ba sai na sanya ruwan sa mai zama ruwa mai dadi falaula tashkurun dan me ba za ku gode min ba kaji Allah yana tambayan wai dan me ba za a gode mishi ba yanzu ko kunya ma dan adam baya ji Allah ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza falaula tashkurun Allah ce dan me ba za ku gode min ba ni'ima ta ruwan sama wannan ruwan saman da muke gani fa ba wai daga wannan sky da muke gani ba daga ruwan ke tahowa ba ka san bahaushe bai da sunan sky he ne kawai sama komai sama ne kawai wannan rumfan da muke gani ta rufe mu ba daga nan ruwan sama ke fitowa ba saboda su gajimarai kusa da mu suke tafiya kadan jirgi zai sai ka inda gajimarai an gane ko to ruwan daga jikin gajimarin suke saukowa wanda tiriri ne da ke tashi daga nan ƙasa Allah kuma ke tada shi ba dan adam ba an gane ko idan bincike ya kai ga ya gano dama haka abun da yake ba wani sabon abu bane ba tiriri ne da ke tashi daga koguna daga teku daga ina ne yake zuwa ya hadu da wannan gajimare sai kuma Allah ya dawo da shi ya dawo da shi ƙasa kisa idan kana tafiya a jirgin sama ana ruwa kuna sama ruwa ruwan yana ƙasa nan ana ruwan sama ku can ba abun da ya shafe ku da shi kun gane ko to in ba Allah buwaje shire wannan abu ya sanya wannan gajimaren dan ya zamo alama ga dan adam ya san cewa fa ga ruwa na zuwa saboda a shirya inda Allah ya ga dama sai ya tada ruwan kawai yayin saman ya sake dawowa ba za mu ga wani alama ba to idan ruwan ya zo babu notice za a iya samun hasara da yawa waɗanda suka shanya na kaya su ebe waɗanda suka shanya gari ko waɗanda suke sai da kayan abinci su rufe kayan su saboda ga ruwan sama na zuwa ina fata an gane wanda yake kasuwa ko office ya roshin ya dawo gida in lokacin tashi yayi duk ire-iren wannan akwai rahama ta Allah a kulle tagogi ayi kaza ayi kaza ayi kaza dabbobi ma su gudu su buya to shi sa Allah ba ya sauko da ruwan kwatsam ba tare da ya mana alama ba kaga wannan rahama ce to wannan rahaman da Allah ya mana na sauko da ruwan sama gashi fa idan tiririn yana tashi daga teku ruwan teku in ka sashi a baki gishiri zaka ci duk tekun da ke duniya ruwan shi kamar gishiri yake to amma idan ya tashi ya tafi sama in Allah zai dawo da shi sai ya koma ruwa mai dadi kuma da ruwan sama yana cikin ruwan da yake da dadi an gane ko a baki amma a wurin wanka ba shi da dadi to koma dai menene in banda Allah ba zai canja abun cikin kankanin lokaci daga gishiri ya koma mai wani irin dandaro daban to sai ce wannan ni'ima da na muku na sauko da ruwan sama ku yi amfani da shi sannan kuma shi zai je cika kogunan ku a dinga ainihin sarrafa shi ana turo shi ana iba shi yake taimaka rijiyoyi shi yake taimaka wa gonakai shi yake taimaka wa lambuna ruwan shine rayuwa gaba ɗaya waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy mun sanya dukkan rayuwa kawai daga ruwa ne ba abin da zai rayu ba tare da ruwa ba duk abu mai rai to yana bukatar ruwa da dabbobi da mutane da aljanu da tsirrai komai na bukatar ruwa to shi yasa kaga duk abin da dan adam ba zai rayu ba sai da shi to Allah bai bada rukun wannan abun a hannun shugabanni ba kun ga falala da rahama irin ta Allah da kuma adalci yanzu inda ce ruwan sama a hannun gwamnati yake sai a cire subsidy musamman gwamnatin Najeriya idan gwamnatin Saudiya ne ko na Dubai ko na America ko na Canada a za su sha ruwan su amma a ce a hannun gwamnatin Najeriya yake sai a ce kullum a bada kofi daya da shi za a dafa abinci da shi za a sha to duk abin da dan adam ba zai rayu ba sai da shi to Allah bai ba wa dan adam rikon wannan abun ba shi yasa oxygen da muke shaka mu rayu inda dan adam ke ai iko da iskar da ke kadawa dala zamu shaki wannan iskar sai dai mai tama da Asokoro da Victoria Island ina fata an gane da ikoyi nan kuma su ji yare ba wani bangare ba ko ina ba to ka'ida ne wannan daga nan za ka gane adalcin Allah subhanahu wataala duk abu in dan adam ba zai rayu ba sai da shi kalle hasken rana da yake zuwa da duhun dare inda dan adam ke sarrafa wannan sai zama irin wutan nefa ki rana ta lalace ana gyara ko ba haka ba kaga ji kana so kai bacci a ce dare ya lalace ana gyaran dare to duk abin da dan adam ke bukatun shi a rayuwa Allah sai rike wannan abu shi kadai ke sarrafa shi bai ba wani dan adam wani shugaba ya sarrafa wannan abun ba to sai Allah ce falaula tashkurun dan me ba za ku gode mini ba ya Allah muna gode maka bisa ni'imomin ka na zahiri da na batini sai Allah ya ce
ama ra'aytumul ma
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da saki tambaya ita ce ta ƙarshe ita afara'aytumun nar allati turun shin ku ba ni labari dangane da wuta da kuke kunnawa a antum ansha'tum shajarata wuta na dafa abinci ake nufi ba wuta wannan ta nefa ba afara'aytumun nar allati turun shin ba ku ganin wutan da kuke ainihin kunnawa ku ba ni labari dangane da wannan wutan a antum ansha'atum shajarataha shin ku ne kuka halicci bishiyan wannan wutan am nahnul munshi'un ko mu ne muka halicci wannan bishiyan nahnu ja'alnaha tadhkiratan mun sanya ita wutan ta zama wa'azi wa mata'an kuma abun amfani lil muqwina ga dukkanin mutane gaba daya anan da Allah ya afara'aytum an-nara allati turun ku bani labari dangane da wuta da kuke kunnawa mun san da wuta imma a sa ashana a kesta ta kama gila zuba kananzir idan gawayi ne ko leda ko wani abu idan gas ne a kunna ya kawo ta hanyar iskan gas idan mari shi ne da lagwani da kananzir da dai makamashi dai kala kala da ake amfani da shi to sai Allah ya ce a antum ansha'atum shajarataha shin ku ne kuka ainihin halicci wannan bishiyar da take bada wuta am nahnul munshi'un ko kuma mu ne muka halicci wannan bishiyar to anan kaga a lokacin da sahabbai suka karanta wannan aya akwai misali bincike da aka gano daga baya ta hanyar cewa wuta duk ainihin dewa daga cikin koda mafarauta za su iya kunna maka wuta ba tare da ashana ko wani abu ba da wasu ƴan ƙauye akwai wanda suke amfani da karan gero yana danye kuma su kunna wuta da shi yawanci ƴan birni ba su san wannan abun ba akwai wata bishiya da ake ce mata almarh da larabci scientific name da turanci suna ce mata leptidemia to ita wannan bishiyar idan zaka dauko karanta guda ɗaya ka dauko wani idan ka goga sai ga wuta ya kama kuma danye ne sharafa ba wanda ya bushe ba to ire-iren waɗannan bishiyoyi sune Allah ke magana a wannan aya bishiya ne danye ka ballo wani abu a jikin bishiyan guda biyu idan ka goga su haka sai wuta ya kama da matafiya da wasu mafarauta da yadda suke kunna wuta a jiji matukar ka samu wannan daidai yake da ashana to kaga shi sa Allah yake cewa allazi ja'ala lakum minash shajaril akhdar naran fa idha antum minhu tuqidun a cikin suratu yasin Allah shine wanda ya sanya muku wuta daga cikin bishiyar da take danya koriya shar fa idha antum minhu tuqidun daga wannan bishiyan kuke iya kunna wuta. Sannan wani abu wanda yake da ban mamaki, akwai wata bishiya da take da wasu ƴaƴa farare, ban san sunan su da Hausa ba, ban kuma san sunan su ma da Larabci ba, amma mafi yawan mutane da Turanci sun fi kiran shi da Seed of Life. To wannan bishiya akwai sunan shi na asali, scientific name na manta sunan shi, amma general name da ake kiran shi shine Seed of Life. To idan ka dauki wannan ka kawo ashana kusa da shi, kawai sai ga wuta ya kama, ba sai ka taba shi ba, kamar a ce wannan shine abun bishiyan. Idan ka dauko ashana kai haka yanda ka san kaman wireless, kaman sensor ne abu, kawai sai ga wuta ya kama, kuma danye ne sharab abu, yana ma jikin bishiyan zaka iya yi, ba ma sai ka ciro shi ba. Tunan su akwai su duwatsu da aka samu misali, ana kawo su daga Cameroon da su Congo, Central Africa. Dutse ne fa zaka dauka fari tas da shi, yanda ka san dutsen farin kasa, idan ka kawo ashana kusa da shi kawai sai wuta ya kama, ba sai ka taba shi ba, kawai haka zaka yi da ashanan, kawai sai ga ashanan ta kama da wuta. To duk waɗannan abubuwan da Allah ya yi su ababai ne masu abun mamaki. To sai Allah yake cewa nahnu ja'alnaha tadhkiratan, mun sanya wannan abun ya zama wa'azi a gare ku, ku mutane ku ji tsoron wanda ya wannan abun, kuma ku girmama shi, sannan ku ji tsoron wutan lahira kuma. An gane ko? Domin idan aka kunna wuta kaga yanda take gasa abu, ka tambayi tsire ba ka labarin wuta, dan shi yake ganin zahiri ko ba ka ba, shi balangu labari yake ji na akwai shamaki tsakanin shi da wuta, amma tsire shi direct contact ne. To in zaka tambaye abin da ke dab da wuta zai baka labari, kaga duk taurin abu wuta ta mai da shi mai laushi. To Allah ya ce to wutan nan ta duniya ta sa ku ji tsoron wutan lahira, shine tazkiratan da Allah yake nufi, na sanya shi zama wa'azi a gare ku. Abdullahi bin Abbas, Allah kara masa yadda, kamar da aka rawaito daga wurin shi, yace naru bani adam allati yuqaduna, wutan nan na dan adam da suke amfani da shi a duniya, suke kunnawa su dafa abinci, ko a narka karfe ka kalli mutanen makira su lankwasa karfe da wuta. To wannan mai sauki ne fa akan ka je gidan karfe kuma a Lagos, kaga karfe asalin karfe wanda da kyar zaka daga shi a sashi a wuta kuma ya narke ya koma kaman dalma, saboda bala'in da wutan ke da shi. To ita wannan wutan duk zafinta juz'un min 70 juz'an min nar jahannama, ɗaya ne cikin 70 na fasanta cikin wutan jahannama, sai da aka rage zafin jahannama sau 70 aka kasa, sai aka dauko 1% a cikin 70 aka kawo duniya dan annabi Adam su dinga amfani da shi da zuriyar shi tashin kiyama. To shi sa zafin wutan nan na duniya, to sai an ninka shi sau 70 shine zafin wutan jahannama. Sannan hayaki wannan da yake tashi idan an kunna wuta, in an kwatanta shi da hayakin jahannama, shi ma ninkin ba ninki ne, kusan ninkin 70 zuwa 100 wajen baki da bala'in shi. To shi yasa Allah ce mun sanya wutan nan ta duniya ta zama tazkiratan wa'azi, ita kadai ka kalla ka ce kai yanzu in na mutu fa in ina saba wa Allah nan za a sa ni, wa mata'an, kuma abun amfani da shi kuke dafa abinci, da shi kuke wasu ayyuka na daban, lilmuqwina, ga dukkanin mutane gaba daya. Wasu malamai suka ce almuqwina ana nufin matafiya, amma kalmar almuqwin kalma ce wacce take tabad, tana daukan ma'ana da kuma kishiyar wannan abu, tana daukan matafiya, tana daukan mazaunan gida. Yasa Abdullahi bin Abbas ya fassara ta da almusafirin, a wani ku kuma yace ainihin kawo masu amfani da wutan gaba daya, dukkanin mutanen duniya gaba daya. To Allah da ya faɗi wannan sai ya ce fasabbih bismi rabbikal azim, kai tasbihi, ka tsarkake sunan ubangijinka al azim mai girma, ka ce subhanallahi subhanallahi. Kalmar subhanallahi kalma ce mai girma, aka tambaye annabi aka ce da shi alayhi salatu wassalam wace kalma Allah yafi so yace subhanallahi bihamdihi babu kalman da Allah yake so kaman wannan subhanallah saboda kana tsarkake Allah ne kalman ainihin sabbaha yusabbihu tasbihan shine iyo a cikin ruwa ka shiga cikin ruwa kana linkaya sai kace duk wanda ya shiga cikin ruwa ɗayan biyu yake ko uku ko ya zanto yana wanka ne ko ya zanto yana nishadi ko kuma zai tsallaka ne dan ya tsira zuwa gabar ruwa abu uku ke sa a shiga kogi to idan kana tasbihi ko ya zanto zunubanka ne Allah yake kankare maka ta hanyar subhanallahi ko ya zanto kawai baka ma da zunuban yanzu lada ake ta ainihin zuba maka ko kuma ya zanto kana cikin wani hali ne dan Allah ya fitar da kai halin kuncin rayuwa hali na rashin lafiya hali na matsaloli ai ta mimita subhanallahi wa bihamdihi shi yasa annabi Yunus da ya fada cikin kifi tasbihi yayi yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi yace ina mamakin wanda zai shiga wani irin hali ya manta da wannan abu duk wata matsala ta dame ka kai ta mimita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wata ranna na Fatima Allah ya kara mata yadda yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban matan aljanna kuma in an je aljanna na Fatima ita ce shugaba ita ce first lady ita ce women leader kuma an gane ko annabi ne ya bata labari tun daga nan duniya ce ke ce shugaban matan aljanna to wata rana tana gidan sayyidina Ali bin Abi Talib gidan mijinta abubuwa suka mata yawa hatta aikace aikacen gida to ita kadai ce bata da kishiya wada hala sharikata laha ko bata da yaya mata da za su taya ta aiki sai ta zo gida ta gaya annabi ta zo baya nan alaihi salatu wasalam ya fita sai ta gaya ɗaya daga cikin matan shi tace tana so a gaya wa babanta idan ya dawo ayyuka sun mata yawa a gida a taimaka mata da wata baiwa guda daya ta je tana taya ta aiki da annabi ya dawo aka bashi labari ai dazu yarka ta zo baka nan gashi abin da tace kuma da yake matan yan albarka ne inda wasu ne ba za su fada ba tunda yar kishi yasu ce an gane ko tunda mamata ta ma bata duniya ka san wata mace fa saboda tsabar rashin tsoron Allah marayu za a bar mata amma sai ta ci mutuncin su saboda ta kwashe kayanta a gaban Allah da annabi to na Fatima Mareni ya ci babar ta tara su amma haka mata annabi suke kaunanta suke girmama ta suke son duk abin da take so kuma suke kin duk abin da take ki saboda sun san annabi yana son ta alaihi salatu wassalam to da aka gaya wa annabi aka ce ga bukatun da tazo da shi tana bukatar baiwa ta je tana taya ta aiki annabi ana gaya masa kawai tashi sa takalmi shi sai gidan na Fatima ko zama bai ba yaje shiga har cikin daki ga ta ga sayyidina Aliyu nana Fatima tace ya zauna tsakiyar mu yace dazuna jikin je gida kin ce kaza tace kwarai yace to da ke da mijin naki bazan gaya muku abin da yafi wannan alkhairi ba zan ba ku abin da yafi abin da kuke nema idan za ku kwanta bacci ku karanta subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 shine bambanci shi da nurin sallah ko na bayan sallah uku ne amma wannan sai ce 34 yace wannan yafi na baki baiwa da kike nema sayyidina Ali yace tunda aka gaya masa wannan bai taɓa mantawa ba bai taɓa kwanciya bacci ba tare da ya karanta wannan abin ba idan ka rike wannan duk matsalar da kake ciki sai Allah ya fitar da kai amma ka karanta shi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kar kai da sauri kana haɗe kalmomi hako ne yake wuri bi ka rasa me yake cewa kafin minti ɗaya ya gama jan carbi wani kuma goma yake da zarab waya ya 33 kayi uku ne dan in ya ja ɗaya guda goma ya ja an gane ko ya zama tunani kai kenan shi yasa wani ya ce mini jiya mallam ka ce wai waliyanmu ba sa sauke Qur'ani miliyan ɗaya ai abun karama ne nace wani irin karama sai yace saboda a zuciye suke nace to ai karatu a zuciye tunani ne ba sunan shi karatu ba duk abin da kai a zuciya tunani ne. Idan kai kabbaran sallah kai haka bakin kai bai motsi, to ba sallah kake ba. Yanzu kana tunani ne, dole bakin kai ya motsa ka karanta Fatiha, dole bakin kai ya motsa ka karanta sura, bakin kai ya motsa kai kabbara da tasbihi da duk abin da zaka yi, sai bakin kai yana motsi. Amma in bakin kai ya gum, yanzu kana tunani ne. Ke sa idan kana sallah ba kana tunanin duniya ba, amma bai bata sallan ba nan ba ka furta a bakin ka ba. To haka in dai ka dauki Qur'ani ka rike bakin ka yi shiru, to wallahi ba karatu kake ba. Nace ta wannan karama mu muna da shi. Duk wanda ya haddace Qur'ani idan ya zauna zai iya kallon Qur'ani gaba daya a lokaci daya. Kun gane ko? Yanzu nan zan kalli farkon Fatiha da farkon Baqara, farkon Al-Imran, na kai suratul Nas cikin ɗan mintuna kalila. Ai abin da in dai wannan ne kowa ba sai waliyi ba. Ba sai sharifi ba. Ko dan tasha ma zai iya. Wallahi ko dan kalare in yayi islamiya tsab zai wannan tiranin shi ma ya yi sauƙan Qur'ani miliyan daya. Bari in ba ku wani misali. A yanzu nan kana zaune sai ka zagaye Gombe gaba daya a zuciyanka, haka ne ko ba haka ba? Amma za a maka hukuncin ka je wannan wurin? Baka je ba. Yanzu nan gani a jika da fadi cikin sakan daya na dawo kuma na je Liji, na je Fantami, na je Tudun Wada cikin minti daya. To in wannan ne ai kowa zai iya, in dai tunani ne shine karaman waliyan naku, kowa ma yana da karama. To saboda ka abinda ake cewa karatu abinda harshe da labba suka motsa shine karatu. Kun fahimci wannan abin da kyau? To fasabbih bismi rabbikal azim, kai tasbihi da sunan ubangijinka mai girma. Ya tabbata cikin hadisi da aka sauko da wannan ayan, annabi sai ya ce wa sahabbai ij'aluha fir ruku'i, ku sanya wannan ayin a cikin ruku'u. Ke sa dan kai ruku kace subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ya halatta kace subhana rabbiyal azim iyanan ka tsaya, ya halatta kuma kace subhana rabbiyal azim wa bihamdihi duk wanda kai yayi. To da aka sauko da wannan ayan, annabi sai ya ce da sahabbai ij'aluha fir ruku'i, ku sanya ta a cikin ruku'u. Da aka ce fasabbih bismi rabbikal azim, kace subhana rabbiyal azim, ana karanta ta a cikin ruku. Da aka saukar da kuma farkon suratul sabbi, sabbih isma rabbikal a'la, annabi ya ce ku sanya ta a cikin sujjada, subhana rabbiyal a'la. Saboda haka wannan yana cikin addu'a da ake karantawa a sallah a cikin ruku, a cikin sujjada, fasabbih bismi rabbikal azim. To waɗannan ni'imomi da Allah lissafa mana na ruwan sama da ni'ima na ainihin shuka da ni'ima na halittar da ya mana da ya ba mu lafiya har muke girma, har muke magana, har muke kaza, muyi bacci mu farka, duk waɗannan ni'imomi da ni'ima na wuta da ya bamu don mu dafa abinci da shi, mu ainihin dindo madaki da shi lokacin sanyi, duk wannan ya sanya shi ne fa don mu gode mishi. Ke sa ce falaula tashkurun, ke sa duk ni'iman da Allah ya yi miki to ki gode wa Allah. Don wani idan dadi masa yawa sai ya ce Allah kashe ni, malam Bahaushe kenan, wa Allah kashe ni, ko daga duniya sai Kaduna. To idan Allah ya maka ni'ima gode mishi zaka yi, wa in shakartum la azidannakum, in ka gode kuma sai Allah ya kara maka. Allah baya son butulci, butulci shine maka ni'ima kuma ka saba mishi ko kuma ka rena ni'iman da ya maka. Akwai wata iya kaman salari anin namijinta tana so mata bukata sama da wannan abu, ko kuma dan kasuwa ne iya gurgurdan karfin jarin shi, iya bukatun shi da zai iya, amma ba za ta gode wa Allah ba. Alhali ga wasu nan kuma abincin da za su ci ma ba su da shi. An gane ku? Kaga ana ta balbalin bala'i da ita madara ya kare, madaran banza dole sai an sha madara ne? Ai ba cikin larurar rayuwa. Idan ce ki hakuri yau ba za a sha ba, sai kai kamar an ce za a yi tashin duniya. Wallahi wannan butulci ne. Ai wata guda ana shan madara, rana ɗaya ba a sayo baki, tayar wa mijinki hankali, wallahi baki gode wa Allah ba. Akwai wani rabon shi daga madaran ma ya manta. Yanzu masara yake nema ko dawa, ke ana faɗa da ke akan madara. Madaran ma ke ce sai pig na gari, kar a so 3 crown ba ki sha ɗan duniya. Ko kuma ta ce sai abu kaza, shinkafa ne bana cin na gida, dole sai yar gwamnati. Yo gwamnatin ma ta kanta take yanzu tana ta ciwo bashi. Saboda haka dole mu dinga gode wa ni'iman da muka samu. wallahi mafi yawanci ba su irin wannan butulcin, Allah kuma sai ya jarrabe su a wannan ya mutu ta koma gida ta shiga uku kannan ta surena ta su ce mata zo ta tare musu daki. An gane ko idan an tana da mahaifi mai hankali shi ma ya takura ta, sai da karka daure mata gindi idan dai ta yi rashin mutunci ne ta fito, amma in rashin mutunci mijin ne wannan kuma daban. Kun gano abinda nake nufi? To shi yasa kowa ya gode wa Allah. Haka kai ma namiji, Allah baka mata saliha mai maka ladabi da biya kuma kai ta wulakanta ta. Yawanci irin wannan su ma sai Allah ya jarrabe su ya auro ta mara mutunci ta ta cin uban shi kuma ya kasa sake ta, ta rena shi, ta rena babarsa, ta rena kowa din shi, ta rena uwar gidan kuma ba yanda ya iya da ita. An mishi magana cewa Allah jarrabawa ne ba wani jarrabawa, laifi kai wa Allah. Sai Allah baka saliha ka wulakanta ta, baka rike amananta da Allah ya baka ba, to sai Allah turo maka wacce za ta yi maganin ka. Akwai wani bawan Allah yana da mata tana ta garashi, sai aka ce ƙara aure, yace wallahi ba zan ƙara ba. Yace abin da yasa take min wannan, ni na san wani laifi nake wa Allah, wannan ne ta istighfari, za mu daidaita ha in na ƙaro wata koto bala'in ne zai ƙaro. Allah ne yasa take min wannan abu, ya confession da kanshi. Sai yace saboda ta yi kyautata, ta kyautata shi kuma yana ta mata rashin mutunci, sai reshe juyi da mujiya. To kaga shi da kanshi da Allah ya farkar da shi ya gane, yace zuna ta istighfari, idan Allah ya gafarta mishi to za su daidaita, amma ya karo to bala'i ya karo kuma kenan. A takaice dai shine ƴan uwa, duk ni'iman da Allah ya mana to mu gode wa Allah. Da muka tsinci kanmu a nan, misali a Najeriya, mu gode wa Allah. A yannan a wannan yanayin da muke ciki, idan ka kalli mutanen ainihin DRC, Democratic Republic of Congo, cikin yaki suke a yanzu. Kalli mutanen Sudan suna cikin yaki, kowa ya zama dan gudun hijira. Kalli mutanen Palestine suna azumi cikin yaki shekara biyu yau. An gane ko ana yaki, ina maganan kuma shan madara da wane ne? Yanzu taimakon abinci ma ake kawo musu. Kaga mutum da arzikin shi da komai ya koma yana ainihin a refugee camp, yana zaune a sansanin gudun hijira. To mu da Allah ba mu ni'ima ta zaman lafiya, kadai ma mu gode mishi. Ai mun san lokacin da aka yi Boko Haram, koda anan bai tsanani ba, mun san halin da mutanen Borno suka shiga da gabacin Adamawa da wani bangare na Yobe, bama bamai su dinga tashi. To saboda haka duk ni'imomi da Allah ya mana mu dinga gode mishi, kada mu rena, wannan zai sa shi kuma sai ya kara mana. Sai ya ce falaula tashkurun, dan me ba za ku gode mini ba? Sai Allah ya ce
fala uqsimu bi mawaqi'in
Allah ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, ina rantsuwa da mafadan taurari. Al mawaqi jam'i ne na al mawqi, wurin da taurari suke faduwa. Mun sani cewa taurari nan da muke ganin su a sama, ba wanda ya san adadin su in ba Allah ba. Idan ka ji galaxy din na irin billions of taurari da ake da su a wani yanki guda din, sai kai mamaki. Kuma wani tauraro in ka ji girman shi yafi girman duniyar da muke ciki, amma nisan shi da mu yasa muke ganin shi kaman kwayan zarra dan kararrami. Wani tauraron ma baka gani shi. Akwai tauraro guda daya yafi girman duniyar nan gaba daya da muke ciki, wanda wannan duniyar da muke ciki fa babu wanda ya san girman ta kuma in ba Allah ba. Har yau akwai inda dan adam bai je a cikin ta ba, har yau din nan. Har yau akwai da dubbin cikin turawa sun yadda akwai inda dan adam bai kai ba. Akwai wuraren da kwanan nan ba aka iya gano su, ashe nan ma duniya ne. wallahi duk yawon turawa da bincike akwai da har yau ba su kai gare shi ba, kuma har a tashi duniya akwai da dan adam ba zai kai gare shi ba. Da wannan ne malamai suka ce waɗanda suka ce Zulkarnain wannan katangan da ya gina babu shi, saboda ayyukan bincike ya sa an gano komai, aka ce a ba ku sani ba dai, akwai da har yau dan adam bai je shi ba, shi ma a Zulkarnain da kunfai ku ne yake tafiya, ba wani abun hawa yake da shi ba. An gane ko? To saboda haka Allah ya ce na rantsuwa da wuraren da taurari ke faduwa, suna ake ce musu da turanci black hole. Ga wanda ke bibiyan tashoshi da suke abubuwa na science, zaka ana nuna maka su, ka ga yadda taurarin suke fadawa cikin shi, abun yana daban al'ajabi. Taurarin nan suna, akwai taurarin da suna da ainihin lifetime din su, yanda dan adam yake da iya kwanakin da zai ya mutu haka su ma taurari suke. To duk wanda ya mutu cikin wannan wurin zai fada, daga wani rami ne ga kawai sun fada, abun ya wuce tunanin dan adam, sai Allah ne ya abun kawai. Akwai wata tasha a Ingila da wata mata take ainihin gabatar da shiri akan wannan abun, na'am, ga ta ba musulma bace ba, amma in tana kawo maka scientific abubuwa kuma a Qur'ani kuma tana tabbatar da haka abun yake, sai kai mamaki, amma har yau ta kasa musulunta. Tace ai binciken da akai kaza a science da aka ce kaza kaza tun shekara 1400 Qur'ani ya ce kaza akan shi, kuma ta kawo ayan, ko ba musulma bace ba. To kaga ashe musuluncin kawai falala ce ta Allah, ba dabaran ka bane, ba wayon ka bane ba. To Allah ce na rantsuwa bi mawaqi'in nujum, da wuraren da taurari suke faduwa. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, wannan malami su masa fassara guda bi mawaqi'in nujum. Wasu malami suka ce wurin da taurari ke faduwa shine black hole, wasu malami suka ce ana nufin wuraren da ayoyin Qur'ani suka sauka. Duk inda annabi yake zaune ko yake tsaye, wata aya ko sura ta sauka, to Allah ya rantsa da wannan wurin, saboda suka ce nazalul qur'anu munajjaman, saukan qur'ani kamar saukan taurari ne. Inda qur'ani ya sauka a Makka ko a Madina ko a Hudaybiya ko a ina ne, ko a filin Arfa ko a Mina, duk inda aka sauko da wata aya, annabi na tsaye a gun ko yana zaune ko yana kwance, to wannan wurin Allah ya rantsa da shi, saboda wani daraja yake da shi na musamman. To sai Allah ya ce wa innahu laqasamun, lalle wannan rantsuwa ne azimun mai girma, law ta'lamuna inda kun sani. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, lalle wannan rantsuwa ce mai girma inda kun sani. Sai Allah ya ce innahu laqur'anun karim, lalle wannan shi littafin da ake karanta muku alqur'ani ne mai girma, abun karatu ne mai girma. A Qur'ani dama Allah yana rantsuwa saboda ababe guda biyar. Duk inda aka ce Allah ya rantsa, to ɗayan abu guda biyar Allah yake rantsuwa akan shi. Ko ya rantsa dan ya tabbatar da cewa shi kadai ne Allah, shi kadai kuma za a bautawa, ko ya rantsa dan zai tabbatar da gaskiyar manzon Allah alaihi salatu wassalam, ko kuma Allah ya rantsa dan tabbatar da tashin kiyama gaskiya ne, da sakamakon da zai faru a tashin kiyama ma gaskiya ne, ko kuma Allah yakan rantsa dan ya ainihin tabbatar da gaskiyar alqur'ani, ko kuma Allah yakan rantsa dan ya tabbatar ya bada labarin halittar dan adam. Wannan sune ababe guda biyar. Ina ga gobe kowanne zamu karanto ayoyi akan su, aran ma sai ka shirya gobe. An gane ko? Zamu kawo ayoyi kowanne da suka tabbatar da wannan magana. To nan Allah da ya rantsa yace fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, ina rantsuwa da mafadan taurari, ina rantsuwa da wuraren da alqur'ani ya sauka. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, lalle wannan rantsuwa ne mai girma inda kun sani. Allah ya rantsa ai wannan ba karamin abu bane ba, yace innahu laqur'anun karim, lalle wannan littafin abun karantawa alqur'ani ne mai girma. Fi kitabin makanun, yana cikin wani littafi tsararre, shine lauhi mahfuz, littafin da yake hannun malaiku, littafin da aka tsare shi ake bashi kariya, aljanu ba sa kaiwa zuwa gare shi, kariya baya kaiwa zuwa gare shi. Littafi ne da Allah yake tsare da littafin, malaiku suna gadin wannan littafin, ba wanda ke leƙa littafin in ba Allah ba subhanahu wataala, sai abun da ya sanar da malaiku na ilimin gaibin shi. La yamassuhu illa al-mutahharun, ba mai shafar wannan littafin da ke wurin Allah sai waɗanda aka tsarkake su sune mala'iku tanzilun min rabbil alamin saukakke ne daga wurin ubangijin talikai abun saukarwa ne daga wurin ubangijin talikai shi alqur'ani zuwa ga duniya dan mutane su karanta su samu lada su karanta su shiriya su karanta su yi tawassuli da shi cikin bukatun su na alkhairi ba su karanta qur'ani dan su kashe mutane da shi ba ba su karanta qur'ani dan ayi tsafi da shi ba akan karanta qur'ani ayi addu'a akan karanta qur'ani ayi tawassuli ana rubutawa ma asha indai ayan qur'anin ne ina fata an gane ya halatta rubuta qur'ani asha in ji manyan malamai kamar su Ibn Baz Ibn al-Usaymin Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim al-Jawziyyah da sauran waɗanda magabata ta daga cikin tabi'ai hada Abdullah bin Abbas daga cikin sahabbai da makamantansu ina fata an gane muna wannan magana ne saboda a da ana daukar sharrubutu kafirci ne sharrubutu ba kafirci bane ba karatu ne kai aka gano wannan abu waɗanda da suka dinga kafirta masu sharrubutu sun yi ne da kyakkyawan niyya su ma kokarin ba wa tauhidi kariya an gane ko kun gani na kawo muku hujjoji ma Abdullah bin Abbas su ani Hassan al-Basri daga cikin tabi'ai Ibn Taymiyyah baban tauhidi kenan ko na yan salafiya Ibn Qayyim al-Jawziyyah su Ibn Baz da sauransu amma shi Dr. Idris Abdulaziz zuzan tashi yace ku share rubutun ku kar ku saurare su kawo shaka yace to alai halin dai ire-iren waɗannan abubuwan ba komai ake ce kaza kafirci ne kaza kafirci ne kaza kafirci ne ba wannan shine da'awan da Allah ya aiko manzon Allah da shi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam akwai abin da ko da akwai sabanin fahimta idan wasu malamai sun halatta abu waɗansu sun ce makaruhi ne idan kowa na da dalilin shi to wanda ya dauki wanda suka halatta ba za ka ce mishi abidiya ba saboda waɗansu tabi'ai ko sahabbai yabi ko waɗansu daga cikin manyan magabata wanda shi ma dauki wancan maganan shi ma ba za ka ce ya kuskure ba ya bi fahimtar waɗansu ne daga cikin magabata kun gane wannan abin da kyau matsalolin irin wannan ba matsalan tauhidi bane ba matsala ce ta ainihin fiqhun shari'a wannan ya fahimci kaza za ka samu wata matsala fa sai jina Abubakar da Umar da Usman da Ali ba duk sun yi sabani to ya za ka yi duk wanda ka bi kuma ka bi dai to kar wani ya bi wancan ka ji haushin shi kar ka ce dole ra'ayinka sai an dauke shi ba haka bane ba ka kawo ra'ayukan gaba ɗaya kowa dauki wanda zai dauka ina fata an gane wannan abin da kyau Allah ta'ala ya sa mu gama da wannan duniya lafiya abinda muka karanta ne dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa duk masu bukatu na alkhairi ya Allah ka biya musu waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah ko su wane ne ka san su Allah ka biya musu waɗanda suke da lafiya Allah ƙara musu lafiya da imani da wadata ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah ka taimake mu da taimakonka ka agaza mu da agajinka ya Allah muna tawassuli da wannan ibada da muke na azumin Ramadan ya Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka amintar da mu daga dukkan abin da ke ba mu tsoro ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki ya Allah ka yaye mana dukkanin damuwa da bakin ciki Allahumma inna na'udhu bika min al-hamm wal-hazan wa na'udhu bika min al-'ajz wal-kasal wa na'udhu bika min al-'ajz wal-kasal wa min al-bukhl wal-jubn wa na'udhu bika min dhala'i ad-din wa ghalabati ar-rijal Allahumma inna na'udhu bika min ghalabati ad-din wa qahri ar-rijali wa shamatati al-a'da Allahumma inna na'udhu bika min ghalabati ad-din wa ghalabati al-aduwi wa shamatati al-a'da Allahumma akfina bi halalika al-harami wa aghnina bi fadlika 'amman siwaka اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمه من عندك ارحمنا رحمه من عندك تغننا بها الرحمه من سواك تغننا بها الرحمه من سواك اللهم قضي حوائجنا عاجله واجله ومن اوصانا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم